أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركم da wannan yammaci na talata 13 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 4 ga watan 4 a shekara ta 2023 miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tike da ƙarshen aya ta 40 fadin Allah madaukakin sarki ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun da haka yau zamu tashi farkon aya ta 41 fadin Allah madaukakin sarki wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bihi kuma wannan shine darasin mu na 11 a cikin surar me Allah yake
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
Allah ya ce wa aminu kuma ku ba da gaskiya ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar min alqur'ani wanda shine alqur'ani musaddiqan yana mai gaskantawa limama akum ga abin da ke tattare da ku min at-taurati na at-taura bi muwafaqatihi lahu ta yadda aka samu daidaito tsakanin alqur'ani da at-taura fit tauhidi wan nubuwa cikin batun kadaita Allah da kuma batun annabta kalmar wa aminu dorin umarni ne ga banu Isra'il cikin abin da ya gabata da Allah ya ce wa awfu bi ahdi kuma ku cika alƙawari na to sai kuma ya ƙara musu da wani umarnin nabi ya ce wa aminu kuma ku yi imani to in ba a manta ba a jiya mun faɗi menene alƙawarin da Allah ya yi da su din wanda in ba a manta ba na farkon sa shine imani an gane ko to amma kuma gashi anan Allah ya sake maimaita batun imani din malamai suka ce dan a sake nanata musu dan abin ya shiga kwakwalen su domin in ba ku manta ba a jiya da muka ce wa awfu bi ahdi ku cika alƙawarruka na to me alƙawarin shine ubangiji ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum musna 10 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم ايا kai kaga batun imani ya gabata to dan haka ba wani sabon abu bane a fada maka magana kuma a sake maimaita maka ita abinda wannan yake nunawa muhimmancin ita maganar saboda idan kuka lura cikin alƙawarin da Allah ya ce yayi da su wanda muka karanta ayar suratul maida imani ba shi aka fada a farko ba wa qala Allahu inni ma'akum لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه sannan aka ce wa amantum bi rusuli imani yazo ne a mataki na uku to saboda imani didda an ambace shi a mataki na uku amma shine a mataki na farko saboda shine gaba da wayancan dan da mutun zai yi sallah ba imani ai sallar sa bace ba da mutun zai bada zakka ba imani ai zakkar sa bace ba to amma dai sai Allah ya sake dawo da batun imani dan ya nuna musu imanin nan didda a can mun ambace shi a matsayi na uku to fa ku sani shine na farkon kuma ku sani shine sama da dukkan sauran da suka gabace shi imani shike gaba da sallah domin sai da shi ake karbata sai da shi take yiwa imani shine gaba da zakka domin sai da shi ake karbata kuma sai da shi take yiwa da haka shine Allah ya sake nanata musu wa aminu kuma ku yi imani. Wadansu malaman suka ce a waccan ayat ta cikin suratul maida an ambaci imani, anan ma an ambaci imani, amma imanin da ake nufi a can daban da imanin da ake nufi a nan. Imanin da ake nufi a can shine imani da Allah da ranar lahira da littattafai, a imani da Allah da ranar lahira. To amma imanin da ake nufi a nan kuma shine imani da littattafai. Shi yasa anan ba ku ji an cewa aminu billahi ba, sai aka ce wa aminu bima anzaltu, ku yi imani da abin da na saukar shine alqur'ani. Domin yahudawa ba su da matsala da imani da Allah, ba su da matsala da imani da ranar lahira, a ina suke da matsala? Imani da manzon Allah da littafin da aka saukar masa. Ba su yadda da annabi ba, ba su yadda da qur'anin da yazo da shi ba. An gane ko? Shi yasa Allah ya ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kafara anhum sayi'atihim. Kaga amanu bima nuzila ala muhammadin, imani da abin da aka saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin su Yahuda ba su yi imani da wannan ba, da haka sun ce sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar lahira, sun yi imani da annabi Musa, sun yi imani da at-taura, amma ba su yi imani da Muhammadu da Qur'ani ba, ba su yi imani da Isa da linjila ba. Da haka malamai suka ce imanin da aka ambata a nan cikon abin da ba su da shi ne ake bukatar su yi, ba wai abin da asali suna da shi ba. Shi yasa Allah yakan kirayi hatta mu'minan Yahudawa da cewa lallai ku sani imaninku ba zai cika ba fa har sai kun hada da imani da annabin ƙarshe da kuma littafinsa. Ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Da haka Allah yakan kiraye su ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, ana nufin mu'minan Yahudawa, sun yi imani da Allah, sun yadda da ɗaya ne, sun yadda da ya cancanta a bauta masa, sun yi imani da annabi Musa, sun yadda da cewa annabin Allah ne, sun yi imani da at-taura, sun yadda da cewa littafin Allah ce. To abinda suke bukata su cika imaninsu ya cika cif-cif shine imani da annabin ƙarshe da kuma littafinsa. Kuma wannan shi yake bambanta mu'minan wannan al'umma da mu'minan Yahudawa da ma mu'minan Nasara. Mu in mun tashi imani, muna imani da komai da komai ne na abin da Allah ya ce ya imani da shi, littattafan da suka gabaci namu da namu, annabawan da suka gabaci annabinmu da annabinmu. Amma su ka sai su ware, wanda kuma wannan ba daidai ba ne. Shi yasa Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusulihi innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kaware tsakanin annabawa kace ka yadda da wani ba, ka yadda da wani ba, kamar ba kai bane duka. Kaware tsakanin littattafai kace ka yadda da wani ba, ka yadda da wani ba, kamar ba kai bane duka. Haka nan kaware tsakanin mala'iku kace ka yadda da wasu, ba ka yadda da wasu ba, kamar ba kai bane duka. Shi yasa Allah ya ce masu yin hakan su tsantsar kafirai ne. An gane ko? Da haka dai ba a rarrabewa tsakanin Allah da manzanninsa, ba a rarrabewa tsakanin manzanni da junansu, ba a rarrabewa tsakanin littattafai. Duka ake imani da kowanne. To da haka Allah ya ce wa aminu, kuma dai ku yi imani bima anzaltu, da abin da na saukar shine alqur'ani, musaddiqan lima ma'akum, hujjar da za ta sa ku yi imani da qur'ani. Dan kasantuwar qur'ani bai sabawa abin da yake hannunku ba. Inda a ce qur'ani ya zo da wani abu ne daban sabanin wanda at-taura ta zo da shi, to da sai a samu me gardama da cijewa. Kamar qur'ani ya ce Allah ɗaya ne, at-taura kuma ta ce Allah ba ɗaya bane, to kaga hada wannan ba zai yi ba. Domin da wanda ya ce ɗaya ne da wanda ya ce ba ɗaya bane ba za su haɗu ba, dole sai dai ka yadda da ɗaya ka ki yadda da ɗaya. Ko kuma qur'ani ya ce Musa ba annabi bane, at-taura kuma ta ce Musa annabi ne, to kaga dole sai dai ka dau ɗaya ka bar ɗaya, ba zai yi ka raba ba, domin hadawar ba zai yi a lokaci guda ba. to amma duk waɗannan abubuwan shikashikan imani da attaura ta faɗa su Qur'ani ya faɗa babu bambanci sai dai ƙarin bayani ta fuskar shari'a attaura ta ce ai sallah kaza Qur'ani kuma sai yazo ya ce ai sallah kaza ba wanda yace kar ai sallah illa bayanin ne ya karu wanda kuma dukkanin littattafai ana samun irin haka a cikin su saboda zamani yakan bambanta da zamani al'umma takan bambanta da al'umma amma dai ginshiki da asalin shari'ar rukunnan musulunci biyar na imani shida din littattafai haka suka faɗa ba wanda ya saba wa junansa rukunnan musulunci a wajen annabi Musa biyar ne an gane ko rukunnan musulunci a wajen annabi Isa biyar ne a wajen annabi Muhammad biyar ne a wajen dukkanin sauran annabawa ma haka ne kuma duk wanda wannan ya faɗa su wancan ya faɗa shi yasa Allah madaukakin sarki yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibu tawud kowane manzo da yazo mutanansa da da'awa shine a kadaita Allah a nisanci bautar wanda ba Allah ba wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun duk manzanni sun zo da kalmar shahada la ilaha illa ana fa'budun to haka nan Allah madaukakin sarki yace likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma sai dai bambanci tsake faruwa tsakaninku wannan a rassan shari'a ne yahudawa sun yi azumi mu ma muna azumi amma adadin azumin su daban da namu in lokacin da suka azumta daban da lokacin da muka azumta amma dai nasu azumi ne namu ma azumi ne sun yi aikin haji mun yi aikin haji amma sharuɗan da ka'idojin nasu daban namu daban amma dai Allah da za a bauta wa ɗaya ne shine nasu shine namu amma dai rukunnan musulunci tsayi da sallah ba da zakka duk yadda yake a wajen su haka yake a wajen mu bambancin kawai shine yadda za a aiwatar da yadda za a gudanar ina fata an gane ubangiji madaukakin sarki yace wala takunu kada ku kasance awwala kafirin bihi farkon wanda za su kafircewa littafin da na saukar shine alqur'ani mala yace ai min ahlil kutubi na daga ma'abuta littafi li anna khalafakum taba'un lakum domin duk wanda za su biyo bayan ku to abinda kuke akai akan sa za su dora idan yanzu kai ka fara yin laifi to ka sani duk wanda yazo daga bayan ka ya kwaikwayi wannan laifin yayi irin sa to kai ne ka assasa kai ka koya kuma sai ka dauki zunubin ka ka dauki zunubin sa an gane ko to shi yasa Allah yake jan kunnan yahudawa kar ku zama farkon wanda za a koyi kafirci daga wajen ku yanzu in kuka fara cewa ba ku yi imani da Qur'ani ba duk wanda yazo daga baya shi ma yace bai ba ku kuka koya masa to wannan kuma laifi ne mai zaman kansa idan mutum ka koya masa sharri in yayi sharrin bayan ya dauki zunubin sa kai kuma sai ka dauki zunubin wanda ya koyar da sharri liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya koyar da wani mummunan aiki a musulunci ko a rayuwa to duk wanda yazo yayi koyi da shi bayan sa ko ya aikata bayan sa shi ma sai ya samu zunubi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yace ba wata rai da za a kashe kisan ta'addanci kisan da ba gaira ba dalili ko dai a fadan daba ko a bangar siyasa ko yan kidnapping ko ma waye kisan ba gaira ba dalili wani ya kashe wani to shi wanda yayi kisan zai dauki zunubin wannan kisan da yayi cikakken zunubi to sannan dan annabi adamu na farko habila da ya kashe kabila wanda shi ya fara koyar da kisa a duniya shi ma sai an bashi cikakken kamasho manzo Allah ya ce li annahu awwalu man sanna alqatl dan shi ya fara koyar da kisan kai a duniya shi ya fara yin kisan kai na zalunci a duniya ba dan shi ba da mutane ba su san kisan kai ba to wannan shi yake nuna maka sharrin koyar da sharri da shu'umancin haka a lokaci kuma wannan shi yake nuna maka a ɗaya hannun alkhairin koyar da alheri da alfalun haka idan yau ka fara yin wani aikin alkhairi cewa ka fara ba wai ka kirkira ba mutane sun manta sun shagala sai ka zo ka tuna musu domin duk alkhairi annabi ya riga ya gama sai dai mi koyi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ta riga ta gabata to amma mutane lokaci bayan lokaci sukan manta da wani aikin alheri sukan shagala sukan rafkana to da ka zo ka tuna musu ta hanyar aikatawa ko ta hanyar fadakarwa to duk wanda yaje ya aikata wannan alkhairin sai an baka kamasho dan kai ka tuna masa ko kuma kai ka fadakar da shi dan haka wannan yake nunawa ya kamata mu yi kokari mu sanya hannun jari wajen gina ayyukan alkhairi a ce a unguwar ku kai ka fara yin abu kaza na alkhairi ko a kasuwar ku ko a ƙauyen ku ko a lungun ku kai ka fara kaza na alkhairi to duk wanda yazo ya dora Allah zai ci gaba da baka lada amma a ce kai ka fara abu kaza na sharri in saurayi ne kai kai ka fara askin banza a layin ku daga kanka aka koya ko kai ka fara asdawun zazzabo da wando rabin duwawo daga wajen ka duk samarin unguwar ku suka koya ko kai ka fara kawo shan wiwi a unguwar ku duk samarin unguwar ku da wajen ka suka koya kai ka fara shan banalin to ka gina wa kanka mummunan sharri ko ka mutu kana kabarin ka wani yana shan banalin ana tashin ka ana gaya maka ga sharrin da ka koyar can an ci gaba da dorawa kuma ba wai kawai gaya maka za a kyale ka ba zunubi za ka rinka dauka kuma ana yi maka hisabi ana yi maka duka ana azabtar da kai irin azabar da ta dace da kai da haka lalle mai hankali in ya fahimci wannan zai gane cewa gina aikin alkhairi ba karamin abu bane a lokacin da kuma gina aikin sharri shi ma ba karamin abu bane Allah ya tsare mu
amin
ubangiji madaukakin sarki yace wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku canja ayoyina dan ku samu kudi dan kankani ko sayar da su da kudi dan kankani me yake nufi da ayoyi ayoyi dai shine abin da muka sani al ayatul qur'aniyya ash-shar'iyya ayoyi na shari'a a matsayin ka na malami a matsayin ka na wanda ya san gaskiya ka boye gaskiya dan a baka wani abu to in kai haka ka sayar da ayoyin Allah da kudi kankani su yahudawa yadda suke yi shine mawadatan cikin su da shuwagabannin su idan suka aikata laifi in aka zo aka tambaye su sai su ce ai ba laifi ba matsala sai su ba su sauki su bude musu kofar tuba su nuna musu falala in abin za a yi kafara sai su ce ba kafara in abin za a yi wani abu na ibada mai tsanani sai su ce a babu dan me dan su kuma waɗannan in suka ji saukin fatawa suka ji roman fatawa gobe su dawo sannan kuma su rinka bada abin sadaka to wannan abin sadakar da suke karba shi yasa suke saukakawa mutane ta fuskar fatawa dan aso su dan su samu abin duniya sun yadda su take gaskiya su take haƙin da Allah subhanahu wataala ya dora musu nasi bayani a matsayin su na malamai to amma idan talaka ne fa yayi shi kuma wannan sai su gaya masa hukuncin irin yadda yake in sai yayi kafara sai su ce to sai kai kafara in sai ya ciyar sai su ce to sai ka ciyar shi ba a yi masa sauki a wajen fatawa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana a madina kamar yadda hadisi yazo cikin sahihul bukhari da wannan sa hadisin nana aisha wata mata makhzumiya yar babban gida a madina sai ta yi sata yar manyan mutane ce yar babban family ce duk an san familyin su to amma kuma sai ta biyo san zuciya sai ta je ta yi sata sai aka kama ta a wata ruwayar ba sata ta yi ba arar kayan mutane take yi in an zo karba sai ta ce bata ara ba ta yi musu to shi ma wannan kamar hukuncin sata ke gare shi to da aka yi caji aka tabbatar ga kayan an samu a wajenta sai aka taho da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallama za a kawo ta kara to tabbas idan an kai ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hukuncin sata zai mata hukuncin sata ku shine zai yanke mata hannu to shine sai mutane suka rinka tunanin yanzu yar gidan wani jinin wani yar babban gida yar asali a ce aje a yanke mata hannu to sai suke ganin ya kamata a ce a samu wani wanda zai je ya rarrashi annabi annabi ya sassauta mata to sai aka samu Usamatu dan Zaidu lokacin yana yaro karami kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarsa yana kaunar babansa ana masa kirari da hibbun nabi ibnu hibbin nabi masoyin annabi dan masoyin annabi to shine aka gaya masa aka ce ka je ka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matar yar manyan mutane ce bai kamata a yanke hannunta ba to shine Usama yazo ya gaya wa annabi ai wannan matar yar manyan mutane ce bai kamata a yanke mata hannu ba kaza kaza to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji haka sai ya ce a tara mutane aka tara mutane sai huduba mai zafi yayi fada yace ku sani yana daga cikin abin da ya jefa waɗanda suka gabace ku cikin fushin Allah ana nufin Yahudawa kanu idza saraka fihimu sharifu tarakuhu idan babbai ba daidai ba sata ko wani sata sai su daga masa kafa a wajen hukunci ko a wajen fatawa an gane ko wa idza saraka fihimul wadi idan kuma talaka ne wanda ba kowan kowa ba yi aqamu alaihi alhadd sai su tsayar masa da haddi sai manzo Allah ya ce waymullahi na rantse muku da Allah law anna fatimata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha wallahi ni ko da a ce zai yi fadima yar muhammadu tai sata sai na yanke hannunta kaga dai babu wani babba wanda ya kai daraja irin ta nana fatima ta fuskar uba to manzo Allah ya ce ko ita ce tai sata sai na yanke mata hannu dan haka wannan shine adalci wannan shine amana babu bambanci a fatawa ta fuskar mai kuɗi da talaka babu bambanci a fatawa ta fuskar mai mulki da talaka dukkanin su bayin Allah ne kuma dukkanin su Allah yana magana da su ne da yare guda da harshe guda a matsayi guda dukkanin su a matsayin su na bayi to amma sai dai wannan baya nuna cewa mutane daidai suke a mutane ba daidai suke ba ita dokar ce daidai amma mutane fa ba daidai suke ba akwai bambanci tsakanin mutane ba daidai suke ba da kuma me doka daya ce duk wanda ya sata hukuncin shine a yanke masa hannu ko ba haka ba jamil amma kuma kowa ne yake sa'an kowa ba kowa ne sa'an kowa ba satan ma ta wani za ta fita wani damar ma ta wani za ta fita wani amma dai hukuncin daya ne to wannan shine abin da musulunci yake nuni zuwa gare shi wala tashtaru bi ayati samanan qalida kada ku siyar da ayoyina da kuɗi kankani to malamai suka ce cewa da aka yi da kuɗi kankani yana nufin idan kuɗin suna da yawa a siyar wani zai iya fahimtar haka Allah ya ce kada a siyar da ayoyinsa da kuɗi kaɗan to inda kuɗi mai yawa ne fa wani mara fahimta sai ya ce to ayan kuɗin da yawa za a siyar tunda shi daman Allah kuɗin kaɗan ya ce kar a siyar yanzu kuɗin in sun kai biliyan ɗaya ai kaga da yawa to ba haka Allah yake nufi ba abinda ake nufi ko me za a baka akan ka sauya hukuncin Allah da son zuciya to wannan abin sunansa kaɗan in an haɗa shi da me in an haɗa shi da ladan Allah da ka rasa domin shi a lissafi na mai hankali duk abin da zai ƙare komin yawansa in ka haɗa shi da wanda ba zai ƙare ba komin ƙanƙantarsa wanne ne kaɗan mai ƙarewa shi ne kaɗan to kuɗi ko nawa ne a duniya za su ƙare amma shi kwa ladan Allah komin ƙanƙantarsa baya ƙarewa saboda da shi za ka dawwama a lahira a gidan aljanna da haka Allah yana so ya nuna mana ƙarancin kome za a bamu ne bil muqabil in an hada shi da ladan da za mu rasa na wajen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko da haka kuɗi ko nawa ne matsayi ko ma menene ko ma wani irin tayi za a yi maka akan ka sauka daga kan daidai akan ka bar gaskiya to kar ka karbi wannan tayin domin ka karbi wannan tayin kome aka baka asara kai kome aka baka aikin banza ne dan kaɗan ne in an hada shi da ladan da ka rasa na Allah wanda inda ka yi shi kuma zai baka malai ce iwadun yasiran shine musanye dan kankani minan duniya na daga duniya ai la taktumu haka da ku koye gaskiya khaufa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum tsoran kubucewar abin da kuke samu daga wajen mabiyanku to wannan ayar duk da tana magana ne akan yahudawa asali amma ko shakka babu ma'anarta ta game kowa da kowa ba sai iya yahudawa ba hatta yau duk wani malami da wani zai bashi kuɗi sawa'an muridinsa ne a sawa'an wani attajiri ne a sawa'an wani mai mulki ne bisa ga sharadin ya canja hukuncin Allah yayi fitawa da son zuciya to idan yayi shi ma wannan ayat ta sauka akan sa wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun an gane ko kowaye kaga wannan ayar idan ka kula da kyau tana hana me kenan corruption addinin musulunci shine addinin da in aka tsaya aka yi amfani da shi aka bi dokokinsa za a yaki cin hanci da rashawa sawa'an a ofisoshin gwamnati ko a kasuwanni kai hatta a masallatai hatta a fatawa ta ilimi domin corruption ba inda baya shiga kuma duk inda ya shiga sai ya lalata al'umma farkon abin da yake lalata al'umma shine cin hanci da rashawa a komai kuma cin hanci da rashawa ba shine kawai sai a dauki kuɗi a baka ba wani lokaci ba kuɗi bane sanayya ma kadai amfani da sanayya a saba doka a saba ka'ida wannan ma cin hanci da rashawa ne to amma me ake nufi da amfani da sanayya wajen saba doka da ka'ida shine inda ya kamata ai hukunci a kiyin hukunci saboda an san iha ido ya san na gida to wannan shine abin da ba daidai ba amma girmama wani mai girma ko mutunta wani mai mutunci wannan ba ya shiga babin corruption an gane ko yanzu misali kai ne kaje an a waje ana layi to waɗanda suke layin nan dukkanin su yara ne ba su kai ka ba kai kuma sai ka zo a matsayin ka na dattijo sai aka ce baba shige gaba wannan an saba kaida ba a saba kaida ba an gane ko ko kuma mace ce ta zo duk maza suna yin abu sai ga ta ita mace sai su yi hakuri a matsayin su na maza sai su gabatar da ita a matsayin ta na mace mai rauni dan ai sauri a sallame ta wannan ma a saba kaida ba a saba kaida ba ko kuma malami ko wani shugaba irin yadda zaka ga misali ana gosulo wani lokaci shugabanni za su zo da jiniya wuwu a ba su hanya su wuce wannan ba saba kaida bane ko su biyo wanmai wannan ba saba kaida bane ba saboda a musulunci akwai kaidar kabbir kabbir a fara da na gaba a fara da na gaba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane suka zo gaban sa za su yi magana sai yara suka fara magana sai annabi ya kalli yaro yace kabbir kyale babba yayi ba kai ba kyale babba yayi to da haka wannan musulunci ya yadda da wannan wannan alfarmar bata cikin cin hanci da rashawa kuma bata cikin corruption kuma bata cikin saba kaida to haka nan yadda ake bada labari a Ingila aka ce a Ingila malamin makaranta baya layi komai layin da ake yi duk layin da ake in malami ya zo to kowa hakura yake gabatar da shi saboda me saboda sanin kimar ilimi saboda kimanta malamai an gane ko to wannan kuma ganin ido na na gani a da yawa daga cikin kasashen Larabawa su kuma mace ba ta layi idan yanzu da za a shiga mota duk motar ta cika to in mace ta shigo ko mun kankantar ta tsoho zai tashi ya bata waje su kuma wannan saboda girmama mata da amma mu a Najeriya ne saboda rashin sanin ciwon kai sai a ce talaka baya tashin talaka wani wahayin ƙarya wahayin rashin ladabi rashin tarbiya kowa ma dole ya bulayi sai ka sha mamaki sai mutum mai mutunci ya zo waje sai ka ga wani a lokacin waye ya samu damar yayi tsiwa saboda shi ya nuna kansa shi waye bai da mutunci bai da tarbiya kila sa'an babansa ne kila malaminsa ne kila mai wata daraja ce ai mai dan me ya zamu wani muna layi to sai me dan kawo ne kana layi ai ko a lahira sai an wuce wanda wasu an baka inda zaka tabbatar da wani a lahira ma sai an yi haka ba wai a duniya ba kaga a duniya ka iya cewa wannan shari'ar mutane ce kuma a duniyar ma Allah ya gaya mana wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah ya daga wasu akan wasu daraja duk yadda zaka so ka kawo musu ba zaka kawo musu ba sai dai kai hakuri wata miyar sai dai a makota to haka a lahira ma haka za a rinka zuwa da wasu ana wucewa da su kai kana layi in ba kai wasa ba in ba kai abin da kai ma za a wuce da kai da sauri ba manzo Allah ya bada labarin ketare siradi kaga siradin a layi za a hau shi yace amma wasu mutane fu za su wuce kamar walqiya sai dai ka ji labari ai su wani sutini sun wuce ma ba a cewa ai layi in dai akwai mai falala to falalarsa tana sa a gabatar da shi akan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan a aikace har a makabarta har idan an yi mutuwa yakan tambayi idan akai irin mutuwan nan ta kaka mutuwar annoba mutuwar da yawa kaga ba a tsayawa a ce sai an yi wa kowa kabarin sa shi kadai mutane ne suka yi hadari su 10 suka mutu ba za a ce sai an yi kabari 10 ba babban rami ake musu sai a tara su a sasu a ciki gaba daya da aka zo yakin Uhud an kashe sahabbai mutum 70 da annabi ya zo yi musu kabari yana hada mutum 2 mutum 3 mutum 5 ma a kabari to amma idan ya zo sai ya tambaya a cikin su waye fa haddar Qur'ani in aka ce masa wannan ne sai ya ce to ku fara sashi ko da shi yake can nesa sai annabi ya ce ku dauko shi ku kawo shi gaba saboda a nuna maka ma'abuta falala ko a duniya suna da falalarsu ko a lahira suna da falalarsu ko a barzahu suna da falalarsu da haka mu tsaya mu zama masu ladabi masu biyayya masu hankali kuma yadda zaka gane lissafin fili yadda zaka fahimta yanzu kai ka so a ce babanka yana bin bayanka a layi ka zama dan albarka a ce layi kuke bi kila na asibiti kila na karbar kati kila na banki kila na gidan mai amma gashi ka zo a farko amma babanka yana karshe in kwa kazi haka ya tabbatar da cewa baka da tarbiya baka san waye kai ba baka san duniya ba yo ko zuwan mu ma duniya Allah sai dai ya laya mu ko ba haka ba ya dauki kowa ya kai shi zamanin da ya dace da shi masu falala aka kai su farko annabawa su ne a farkon al'umma sai sahabban su duk wanda ya biyo bayan su bai kai su ba daka an yi ka'idar kabbir kabbir kenan so daka mu gane akwai bambanci tsakanin cin hanci da rashawa corruption kariya ka'ida da kuma alfarma ta duk wani mai alfarma an gane ko wannan wannan abu ne daban Allah ya sa mu dace
amin
daka ubangiji yace wala tasharu bi ayati samanan qalila sannan yace wa iyaya kuma ku sani ni kadai fattaqun za ku kiyaye doka ta za ku tsorace ni ai kafu ni fi zalika duna ghairi ni za ku ji tsoro ba wani na ba ubangiji yace wala talbisul haqa kada ku caku da gaskiya alladhi anzaltu alaykum wacce na saukar muku bil batili da ƙarya alladhi tabtarunahu wacce kuka kirkira da kanku abin nufi su yahudawa sun kasance sukan yi ayoyi na bogi sai su hada su da ayoyin gaskiya na attaura saboda ita attaura da sauran littattafai in banda qur'ani ana iya musu forgery ana iya musu ayoyin jabu saboda me saboda Allah bai yi alƙawarin kare su ba qur'ani abin da yasa ya gagara ba a iya masa ayat jabu saboda Allah ne yace zai tsare kayansa duk abin da Allah yace zai tsare ba wanda yake sai huda wannan abin amma duk abin da Allah yace wani tsare to wannan abin zai samu matsala domin wannan nan dan adam ne wata rana zai mutu wata rana zai yi bacci wata rana zai gaji to lokacin da yake bacci ko ya mutu ko ya gaji to wannan tsaran ya samu matsala to ita attaura Allah ya ce wa ƴan attaura yahudawa ku tsara kayanku da kanku ni bazan tsare muku ba inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfizu min kitabillah Allah ya ce mu muka saukar da attaura a cikin ta akwai shari'a akwai haske annabawa waɗanda suka musulunta da manya-manyan malaman addinin yahudawa su suke hukunci da attaura bimastuhfizu min kitabillahi sakamakon amanar da aka ba su na tsaran littafin Allah to amma qur'ani ko sai Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da shi mu za mu tsare to ka hada tsaran Allah da tsaran wani ba zai yi ba domin shi Allah baya bacci baya gajiya baya sarewa baya sikewa baya mutuwa dan haka tsaran sa dawwamamman tsaro ne cikakken tsaro ne ta kowace fuska to shi yasa tunda attaura mutane ne suke tsare ta to sai yasa ta samu tasgaro da matsalar tsaro akan iya mata aya ɗin jabu akan iya cakuɗa aya ta gaske da ta ƙarya kuma ka kasa bambancewa amma yanzu qur'ani kamar yadda muka faɗa a darussan mu na baya da a ce wani zai zo ya ƙara daidai da baki ɗaya a cikin qur'ani ko ya canja wasali ko ya dauki wasali kasa ya mayar da shi sama sai an gane saboda cikakken tsaron da Allah ya bashi to amma attaura sai ai mata sura guda a cikin ta ta ƙarya ba za ka iya ganewa ba shi yasa manzo Allah ya bamu gamammiyar ka'ida dangane da mu'amala da littattafan da suka gabace mu yace kar ku yi saurin cewa eh kar ku yi saurin cewa a'a idan wani yazo yace maka ga aya ta attaura kar ka ce ƙarya ne kar kuma ka ce gaskiya ne kace amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun mu dai mun yadda Allah ya saukar muku da littafi mu ma mun yadda ya saukar mana Allah mu daya Allah ku daya mu mun mika wuya gare shi me yasa aka ce kar kai saurin gasgata kar kai saurin ƙaryatawa saboda tayuka gasgata kuma tayuta ƙaryace tayuka ƙaryata kuma tayuta gaskiyace to kaga ka jefa kanka a hadari yasa Allah ya ce la tusaddiquhum manzo Allah ya ce la tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku gasgata yahudawa in sun karanta muku ayoyin attaura kuma kada ku ƙaryata su domin suna yin na fojari shine Allah zai gaya mana a gaba fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksubun azaba ta tabbata ga wadanda suke rubuta ayoyin ƙarya da hannuwansu dan su samu kuɗin sadaka dan su samu kuɗi daga wajen masu mulki in sun halatta musu haram ko sun haramta musu halal ko sun sauƙaƙa musu wajen fatawa thumma yaqulu sannan su yi azarbabi su ce hadha min indillah wannan ma ta Allah ce alhalin ba ta Allah bace su suka rubuta kayan su liyashtaru bihi samanan qalila dan su samu kuɗi wanda bai taka karaya karya ba وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ عَذَابًا تَتَبَّتَ غَرِي سُ دَغَ أَبِن دَهَنُوَن سُكَ رُبُوتَا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ عَذَابًا تَتَبَّتَ غَرِي سُ سَكَمَكُن كُدِن دَ سُكِي سَامُو تَ وَنَّان هَنْيَا دَكَ اللَّهُ مَدَوْكِن سَرْكِي يَتِي وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ كَدَ كُ حَدَ غَسْكِيَا كُ چَا كُ دَ غَسْكِيَا غَسْكِيَا آيُوِين دَ يَكِ نَ غَسْكِيَ نِي نَ اللَّهِ نِي بِالْبَاطِلِ دَ قَرِيَا قَرِيَا شِينِي آيُوِين جَبُو وَنْدَ بَا نَ اللَّهِ بَنِي نَاسُ نِي نَ كَنْسُ Ubangiji yace wa taktumul haqqa hakan zai bayi zuwa ga ku boye gaskiyar wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani kaida shine duk lokacin da kace zaka taimaki ƙarya to ko ka sani ko baka sani ba ita kuma gaskiya me kake mata zagon ƙasa kamar yadda duk lokacin da kace zaka taimaki gaskiya ko ka faɗa ko baka faɗa ba ƙarya kuma me kake mata sara kafar ta kake yi domin biddani ne la yasmi'ani kishiyoyi ne ba su haduwa inde ka taimaki gaskiya to ka rusa ƙarya inde ka rusa ka taimaki ƙarya to ka rusa gaskiya to shine Allah yake musu gwaru-gwaru anan in kuka ce za ku hada gaskiya da ƙarya to fa a lokacin kuma ita gaskiyar zagon ƙasa kuke mata danne ta kuke yi domin duk lokacin da gaskiya ta daga to sai ta danna ƙarya in ita ba ƙaryar ce ta daga sai ta danna me gaskiya to shine wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamuna ubangiji yace wa aqimus salata kuma dai ku tsaya da sallah wa atuz zakata ku ke bada zakka warka umar rakiin kuma sallar ku yi ta a jami'i to cewa wa aqimus salata wa atuz zakka bayan wa aminu kaga yanzu an jero su yadda suke ba kamar yadda a suratul maida ba challa in aqamtumus salata aka gabatar da sallah wa ataytumuz zakata sannan zakka wa amantum bi rusuli sannan imani alhalin imani ne a farko sannan tsaye da sallah sannan bada zakka to anan yanzu an dawo da tsarin yadda yake wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun sannan wa aqimus salata wa atuz zakata warka umar rakin cewa warka umar rakin malamai suka ce ya nuna su ma yahudawa suna sallar jami'i kuma wajibi ce a wajen su domin gashi Allah ya umarce su da haka wa aqimus salata si salla wa atuz zakata si zakka shin yanzu mu ma ba haka bane a wajen mu shi yasa muka ce rukunnan musulunci yadda yake a wajen su haka yake a wajen mu shahadatu alla ilaha illallah iqamis sala ita'iz zakka to su ma haka ne wa aminu bima anzaltu musaddiqan wa aqimus sala wa atuz zakka to sannan warka umar rakin si salla a cikin jami'i Al-Imam Al-Qurtubi yace da yawan malamai sun kafa hujja da wannan ayar kan wajibcin sallar jami'i tare da cewa ayar tana magana ne da ahlul kitabi amma al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi domin ka'idar malaman usulul fiqh sun ce shar'u man qablana shar'un lana idza lam yukhalifuhu shar'una duk shari'ar da Allah ya dora wa yahudawa da nasara mu ma ta hau kanmu in dai ba wani dalili aka samu namu ba wanda ya saba wa nasu da Allah yace su tsai da sallah mu ma bai ce ba da yace su bada zakka mu ma bai ce ba to haka da yace su yi sallah a jami'i mu ma hakan take wannan yake nuna maka irin abin da ake kira da usulul shar' asalin shari'a ba a sabani a cikin wannan tsakanin al'umma da al'umma sallah wajibi ce a wajen su wajibi ce a wajen mu zakka wajibi ce a wajen su wajibi ce a wajen mu imani wajibi ne a wajen su wajibi ne a wajen mu sallar wajibi ce a jami'i a wajen su mu ma haka bisa ga ra'ayin jumhurin malamai kuma ba yahuda ba kadai har nasara ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arakin bambancin kawai shine wasu malamai suka ce su a shari'a su wajibcin sallar jami'i har akan mata amma mu ko sallar jami'i wajibcin ta ko a wajen jumhuru akan maza ne banda me mata maza Allah yace mace tayi sallah a ɗakin ta cikin uwar daka ya fita a falo tayi a falo ya fita a tsakar gida tayi a tsakar gidanta kuma ya fita zo masallaci mu a shari'ar mu mace gurgurdan yadda ta buya tayi sallah gurgurdan yadda ta fi samun lada amma su ku a shari'ar su ta zo ai sallah a masallaci shi yafi mata shi yasa nana Maryamu mace ce amma Allah ya umarce ta da in za ta yi sallah tayi a jami'i ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin an gane ko da aka waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin ubangiji yace ata'muruna an-nasa bil birri yanzu ku ake umartan mutane da su yi nagarta bil imani bi muhammadin shine imani da annabi muhammad wa fil hadisi mala yace yazo a hadisi albirru husnul khuluqi abinda ake nufi da nagarta shine kyawawan dabi'u to wannan a hadisance kenan amma a qur'anance birru yana zuwa da wata ma'anar ba kyawawan dabi'a ba yana zuwa da ma'anar imani laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala har izuwa karshe daka ita dai kalmar birru tana nufin dukkan wani abu na gari dukkan wani abu na alkhairi aikin sa da kuma sakamakon sa domin a wasu ayoyin zaka ga kalmar birru din ba aikin take nufi ba sakamakon aikin shine Allah yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu kyakkyawan sakamako ba wanda shine aljanna hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kuna ciyarwa daga abin da kuke so na dukiya to amma a can Allah madaukakin sarki sai ya lissafa birru daga farko yace imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da kaza da kaza da kaza to sannan da kuma kyautata zamantakewa da mutane wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibn as-sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu ulaika humul muttaqun ana diyana cikin birru sannan manzo Allah yace al-birru husnul khuluq to daka Allah yace ata'muruna an-nasa bil birr yanzu ku ake cewa mutane su yi nagarta kama daga imani kama daga kyautata zamantakewa da abokan zama kama daga gaskiya kama daga rukun amana watan sauna anfusakum amma kuke kyala kanku to anan Allah yana jan kunnan yahudawa akan sabawa aiki bayan an yi ilimi domin in ba kuma ta ba wajen fasara wala ghairil maghdubi alaihim wala dallin mun fadi me yasa Allah ya fushi da yahudawa malamai sai suka ce saboda suna da ilimi amma ba sa aiki da shi to gashi abin ya fito anan ba yahude zai iya ce kai kaza amma shi kuma ba zai ba zai iya gaya maka gaskiya kai kai aiki da ita amma shi kuma ya saba mata to shine Allah ya ce ata'muruna an-nasa bil birri ku ake umartar mutane da su nagarta watan sauna anfusakum amma ku kuma ku kyale kawukanku abin nufi hakan ba daidai bane wadansu malamai sun fassara albirru anan da imani da annabi Muhammad kamar yadda malam ya faɗa anan mana yahudawa sun kasance suna faɗar gaskiyar annabi Muhammad da bayanin bayyanarsa kafin zuwan sa duniya an gane ko amma kuma lokacin da yazo sai kuma suka ki imani da shi sai kuma suka ki imani da shi shine Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin yayin da abin da suka riga suka sani ya zo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da sun kasance suna da'awar annabin ƙarshen zamani zai zo in ya zo Allah zai taimake mu da shi mu yaki kafirai waɗanda ba su yi imani ba nasara kenan da sauransu amma falamma ja'ahum ma'arahu kafaru bihi yayin da abin da suka sani din kuma ya zo sai suka ki imani da shi to kaga wannan sun umarci mutane akan su yi gaskiya su kuma sun ki sun umarci mutane akan su yi imani su kuma sun ki to wannan ayar ma kamar wacce ta gabace ta dukkanin wanda zai faɗi gaskiya ya saba mata to wannan ayar za ta yi aiki akan sa duk wanda zai umarci mutane da su daidai shi kuma ya saba to shi ma wannan ayar za ta yi aiki akan sa tare da cewa malamai suka ce ba sharadi bane kamar yadda wasu ke cewa sai na zama mutumin kirki sannan zan gaya wasu su yi kirki wannan ba sharadi bane ba ka zama mutumin kirki wajibi ne kuma kai umarni da ai kirki shi ma wajibi ne in so samu ne duka wajiban bi kai aiki da su to amma idan ka kasa daya kai daya ba za a ce bai yi ba sai dai ba haka aka so ba an fi so kai duka biyan an gane ko yawa kuma yakan jawo maka aibi ka ce da mutane su yi kai kake wannan yana jawo maka aibi ko ba haka ba shi yasa Allah madaukakin sarki zai aibata yahudawa da rashin hankali yace afala ta'qilun ba ku da hankali ne ma'ana ka ce mutane su yi daidai kai kake alama ce ta me rashin hankali shi yasa zaka ga annabawa cikin abin da suke gaya wa mutane ba mun zo bane mu ce ku yi daidai mu musaba mun zo ne mu haɗu da mu da ku ai daidai annabi shu'aibu yace da mutanen sa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ba ina so in ce ku daidai ni kuma in saba bane, a nufi na ni da ku duk mu hadu mu daidai, domin annabi Shu'aibu mai awo ne, zabuni ne, mai sana'ar awo, an gane ko? To mutanen garinsa kuma sana'ar da suka fi kenan, amma sun shahara da tauye mudu, sun shahara da almundahana, da ojoro, da dafa buhu, da hada tsaba da yayi algusu suke yi, sai Allah ya turo shi ya musu wa'azi. To sai suka koma suna cewa Shu'aibu so yake yi mu ya ziga mu, mu tsabtace kwanan mu, mu daina tauye kwano, mu daina lotsa kwano, mu daina lotsa gwangwani, mu letsa, mu daina dafa buhu. So yake mu, mu daina shi ya koma yana yi dan ya fi mu yawan jari, dan karshe kwas koma su tare a wajen sa. To shine yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'at. Wani mutum yazo ya tambaye Abdullahi dan Abbas, yace ina so in yi wa'azi, menene screening din da ake wa mai wa'azi? Sai yace ayoyi ne guda uku a Qur'ani, in ka kiyaye su ka ci screening din wa'azi, je kai ta yin kayanka. Yace aya ta farko ita ce wannan, ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mana Allah yana screening din duk wanda zai wa'azi, karkace ayi daidai kai ka saba, yi kokari ka kwatanta. Zai iya yiwa cikin wanda kake umarta wani ya fi kai, amma kar a same ka kai kuma zero ba kai, an gane ko? Domin hakan zai jawo a zarge ka da rashin hankali, hakan zai nuna rashin tunaninka. Domin duk mutumin da yake cewa mutane su yi shi baya yi, ya zama kamar candle, yana kona kansa yana haska wani, wanda ya kamata a ce ko da a ce kana konuwa, to amma kai ma kana samun hasken, wani ma kuma ya samu. Aya ta biyu yace, ita ce aya cikin suratu Hud, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Aya ta uku ita ce cikin suratu Safiya, ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah yace ya ku wadanda suka yi imani, dan me kuke fadar abin da ba ku aikatawa? Ku sani laifin yana da girma a wajen Allah, ku fada abin da ba ku aikatawa. Da haka lalle ya zamo kana fada, kai ma kuma kana kwatantawa. Shi yasa wani mai hikima yace, ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halali nafsika kana dhatta alimu tasifu dawa'a lidhistiqami liyashtafi minhu wa anta alilu la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta azim. Ya kai wanda kake ba mutane magani, shin kai ma ka sha maganin ku dan ka warke? Ka ke ba wa mutane magani su sha dan su warke daga cuta, alhalin kai ma baka da lafiya? Kaga wannan abin aibu ne, abin mamaki ne a ce kai kana fama da cuta amma kuma kana ba magani, kana ba da magani wani yana warkewa, kai kuma cutar tana jikinka. Da haka yace la tanha an khuluqin, kada ka hana wasu mayagun dabi'u wa ta'ti mithluhu, kuma a samu kai kana yin su. Arun alayka idha fa'alta azimu, in kai haka zaka jawo kanka aibi, aibin kuma babba ba karami ba. Allah ka bamu ikon kwatantawa.
Amin.
Da haka ubangiji madaukakin sarki yace, wa antum tatluna alkitab, alhalin kuna karanta littafi. Littafi anan ana nufin at-taura, at-taura, domin shine littafin da aka saukarwa da ahlul kitabi. Ka lura da wannan ka'idar da kyau, duk inda muka ji kalmar alkitabu a maganar yahudawa, to me ake nufi da shi? At-taura. Duk inda ka ji alkitabu a maganar nasara, to me ake nufi da alkitab din? Linjila. Duk inda ka ji alkitabu a maganar musulmi, me ake nufi da shi? Alqur'ani. Domin da at-taura da linjila da zabura dukkaninsu kitabu ne, abin da ke bambance su shine annabin da al'umar. Allah ya ce, walaqad atayna Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Mun ba annabi Musa alkitab, me yake nufi da alkitab? At-taura ita ce littafin da aka ba wa annabi Musa, sannan aka dunkule dukkan annaba, aka ce kowa an bashi alkitab. Kana an-nasu ummatan wahida wa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahum alkitab. Kowane annabi an bashi kitab, amma kitab a wajen mu Qur'ani, kitab a wajen yahudu at-taura, kitab a wajen nasara linjila. Tabarakal ladhi nazzala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba. Kaga ana nufin alqur'ani, an gane ko? Sadaka ubangiji yace, wa antum tatluna alkitaba alhalin kuna karanta at-taura. Kenan a cikin at-taura ma akwai aya makamanciyar wannan ta ta'amuruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ما ليتي وفيها الوعيد كما أتكين التوراة أكوي بيان النركو أم مخالفة القول الأمل نكد أصابا ومغانا أوجان أيكي أفلا تأقلون شمباك دهان كليني ما ليتي أي أفلا تأقلون سوء فئلكم فترجعون يزب ذاكو هان كالتي ممونا أيكم كبا وداو كبرشي ما ليتي فجملة النسيان محل الاستفهام kalmar annisyanu wa tansawna din nan da aka fada mahallul istifhamil inkari ta zo ne a matsayin tambaya tare da musantawa ba tambaya ta neman amsa ba abin nufi karku yi haka ai la taf'alu zalika an gane ko kamar yanzu ne in ce da kai yanzu kai ko ba za ka yi hankali ba kaga ba tambaya ce amma ba ta neman amsa ba ba ina nufin ka ce mun ai zan yi ba kawai abin da nake nufi kai ko kai hankali mana da haka tambaya tana zuwa da ma'anar musu ko kai ko baka da hankali tambaya tana zuwa da ma'anar musu tana zuwa da ma'anar al istifham al ijabi ko al istifham al inkari an gane ko sai Allah ya ce mai wasta'inu
wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
الله يتي واستعينوا كما كن يمتي مكو بالصبر تهنير هقري والصلاة كما سيد صلى أي أطلب المعونة على أموركم دعب عندك ساعة قباء أرأي ورك إن دي كان سوء الله يتي مكيكة وكريك وأن أبو بوم دابيو ولا دا صلى دا كما جاجر تيوى in dai bawa zai riki wannan to babu abin da zai gagare shi a duniya sallan nan farko shine ta farilla sannan me biye mata ta nafila ba wai ana nufin kai ta sallolin nafila kuma ka wulakanta farilla ba duk inda Allah ya ce ai sallah to asali ta farilla yake nufi ba wani fa'ida da sallan nafila za ta yi maka in ka wulakanta farilla asali farilla ita ce ginshiki ita ce asalin gini nafila ya bace in ku gini bai gini ba ya ɗaya na amfani bai da amfani yanzu a ce kai gini da tubalin toka amma kuma sai ka samo suminti mai ƙwari kuma za ka yi masa yaɗe to mai yaban me kenan ya zama yaban banza kenan sai bulan asali ya zauna sannan ne plasta take samun wajen zama sai bulan asali yayi ƙwari sannan ne plasta take yin ƙwari da yawan mutane idan ana magana akan abubuwa na addini sai tunanin su ya rinka tafiya abubuwan da ba wajibi ba abubuwa na nafilfili wannan yana daga cikin cutar da shedan yake maka in bai hana ka addini duka ba yaga ka makalkale sai kai to sai ya saka ka rinka wasa da farilla ka fi kula da nafila to ba cinya ba kafar baya ita nafila kamar safaya taya ce a mota in kana da taya ka lafiyayya me amfanin safaya ba ta da amfani kamar mataimaki ne a aikin gwamnati a ce wannan gwamna ne wannan mataimakin sa in gwamna yana nan mataimaki me shi safaya taya ce in shugaban kasa yana nan me mataimaki safaya taya ce to haka nan sallar farilla in ta tsayu nafila safaya taya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lahira farkon abin da za a fara tambayar bawa sallar sa ta farilla in ta cika ko nafila ba za a kalla ba in kaga ana bincikan nafila to sai in farilla ta samu me matsala in kaga ana a kawo safaya taya to ta asalin ce tai me ta faci ko ta fashi to wannan shine abin da zamu misali da shi gwaru-gwaru dan a fahimta ya tabbata a hadisi kudusi cikin sahih muslim ubangiji subhanahu wataala yana faɗa yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taratuhu alayhi bawa na ba zai taba samun kusanci izuwa gare ni ba da abin da nafi so sama da farillar da na dora masa shi yasa malamai suka ce daga kwana kana nafila ka rasa sallar asuba gwanda ka kwana kana bacci ka samu me asuba daren lailatul qadri in yazo da ka sai kai sakaci ka ki sallar isha a jami'i ka ce ai za a fito qiyamul layli ma fito gwanda kai sallar isha ka a jami'i kai kwanciya ka kai bacci shi yasa sa'id ibn al-musayyib yace duk wanda ya samu sallar isha a jami'i a daren lailatul qadri ya dace da lailatul qadri amma sau da dama wani sai ya ki sallar isha a jami'i sai dare yayi sai ya ganshi da doguwar jallabiya wai dan wani ci da bugu zamma da jallabiya fara da wata katotuwar daddumar sa duk kafe din da ke masallaci sai ya tawo da wata dadduma shi gashi na musamman ne da wani dogon carbin sa rabin tsawon sa duk wannan na menene kai zallaka ta farilla a jami'i duk ya kere maka wannan da haka mu kula da kyau kula da farilla shine farko inda inda nafila Allah yake so to da ita zai wajabta mana amma tunda ya kyale maka ita ya wajabta maka wannan to wannan yafi so waccan kuma in kai ba laifi amma dai wannan shine asali to da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana sirrin rayuwa ita rayuwa tana da kalubale da yawa ba wanda zai zauna lafiya a duniya in ka ganka zauna lafiya a duniya to kana irin yaran nan irin wanda ake ce da su ba nituwo yaran da shi kawai kullun shi dai abinci wanda bai san ma yadda ake rufe tsaraici ba ko ina zai yawon sa da ba wando ya cire wandan ya mai da shi hula to yaro irin wannan shine wanda yake zauna a duniya lafiya shi ma saboda bai san me yake ciki ba bai san ciwon kansa ba amma duk mutumin da ya mallaki hankalin sa har ya sanya gane dama da hagu to ya shiga matsalar duniya haka Allah ya yi duniya laqad khalaqnal insana fi kabad Allah yake mun halicci dan adam a cikin wahala to amma me yake maganin wannan wahala me yake saukin wannan wahala shine kula da sallah da kuma hakuri a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da al'amura suka cakude masa sai ya tashi yayi sallah da yayi sallah shikenan al'amuran sun warware ina ma masu mulki za su samu wannan laqanin za su riki wannan sirrin idan al'amura suka dame ka ka tashi kai sallah Allah sai ya buda maka da yawa na al'amuran al'umma sai ka ji kai kanka ka samu saukin zuciya ina ma mata a gidajen aure za su riki wannan a madadin ya wace ya wacen wajen boka da al'amura sun cakude miki tashi ki sallah ina ma iyaye maza za su riki wannan da cututtukan hawan jini sun yawa sun yi sauki a cikin al'umma duk wani wanda yake cikin damuwa ya zumci sallah ya gani hasali ita sallah ba ta barin damuwa ta zauna a zuciyar mutum ba ta barin damuwa ta zauna a cikin zuciyar mutum duk mutumin da ya kulla da sallah to zaka ga baya da fargaba a rayuwa baya da tashin hankali saboda Allah bai yi alƙawarin zai hada wa bawa damuwa bi ba in ka damu da addinin sa sai ya dauke maka damuwar rayuwa amma in kai watsi da addini sai ya hada ka da damuwar rayuwa Allah baya hada wa mutum damuwa biyu amma dai dole ba za ka zauna ba sai da damuwa daya in kai watsi da ta Allah ka karbi ta shedan in kai watsi da ta addini ka karbi damuwar duniya kuma damuwar duniya ba yana nufin wai ka talauci ba kadai akwai mutumin da yana cikin talauci amma ba ya cikin damuwar duniya saboda akwai imani kuma kudi daman dan me ake neman su ba dan bukata ba shi sai Allah ya dauke masa damuwar bukatar shikenan kamar yadda ba kudi bane hucewar takaicin duniya inda kudi ne hucewar takaicin duniya to sai ka ce yanzu duk wani mai kudi bai da damuwa amma wallahi damuwar da take cikin wani mai kudin wani talakan bai isa ma ya dau wannan damuwa ba in ya dauke ta rushewa zai narkewa zai kwata kwata ba zai iya dauka wannan damuwa ba to da haka Allah yana gaya mana sirrin zaman lafiya a duniya sirrin samun sauki da rangwamen matsalolin rayuwa farko kula da sallah ba yadda za a yi sallah ta zamo ta zama maka sauki da rangwame na damuwar duniya sai fa kai ta kamar yadda Allah yake domin idan mun dauka sallah magani ce daga dukkanin damuwa to shi kuma magani yana da kaidoji domin dan an ce maka kawai wannan panadol ne maganin ciwon kai ne ba ana nufin ka dama shi tukunya guda kai ta ci ba a akwai kaida na lokacin da za a sha da adadin da za a sha da yanayin da za a sha to wannan haka kaida take da Allah yake ai sallah ba ana nufin kai tayi ba adadi ba a akwai lokutan da ya halatta ai sallah akwai lokutan da ba a yi akwai lokacin da in kai sallan ma maimakon ka samu lada zunubi zaka samu akwai yanayin da ake sallar akwai adadin kowace daga cikin sallolin akwai kamannin da zaka yi kafin kai sallar akwai tattalin da zaka yi da shiri da kintsin da zaka yi kafin ka shiga sallar wannan shine abin da dole sai mun koma mun san shi kafin sallah ta yi mana amfani da wani zai ji an ce ai to ai mallan ya ce ai sallah tana maganin damuwa yanzu sai raka'a 100 qul huwallahu dubu to ai na ka samu wannan ai na ka samu raka'a 100 qul huwallahu dubu ba za ta yi maka amfani ba da wannan sigar sai ka dawo ka bi yadda Allah da ma'aiki suka tsara to shine za ta yi maka amfani kamar yadda panadol magani ne amma dole sai ka koma wajen likita ya gaya maka ga yadda zaka sha uku da safe uku da rana uku da daddare ko kuma bi da safe bi da yamma ko bi kafin ka kwanta bacci ko bi kafin ka ci abinci bi bayan ka ci abinci to sannan ne zai maka amfani wannan duk kaidojin an koyo su ne daga kaidojin Allah da ma'aiki manzo Allah shi ya koyar da magunguna magunguna na cututtukan da dan adam ma baya iya maganin su magani daga cutar girman kai cutar hasada cutar keta an gane ko cutar kyashi duk waɗannan cututtuka ne wanda duk asibitin duniya ba wanda ya isa ya gano su a jikin ka bare ya baka magani domin duk cutar da ido baya ganin ta tafi karfin likita wannan sai dai Allah ya maganinta magani daga shiyar sharrin shaydan wanda ba wani inji da zai maka sakanin ya gano maka shi ibritu ne ko kuskus faya ilu ne ko me ko me ba wani likita da isa ya gano maka wannan sai babban likita sallallahu alaihi wasallam to annabi da zai ba mu magunguna na ire-iren waɗannan abubuwan sai ya dora mu akan ka'idoji qul huwallahu qafa uku falaki quhu uku nasu uku a yayin bacci a tofa a shafa a jiki in an idar da sallah Allahu akbar kaza alhamdulillahi kaza subhanallahi kaza ba adadi bane da safa a karanta kaza da yamma a karanta kaza wannan duk ka'idoji ne na magani Allah ya dora mu daga kansu ne likitoci suka samu satar amsa su ma da suka yi panadol da ilimin da Allah ya ba su suka yi falajin suka yi kaza suka yi kaza sai suka dora akan wannan ka'idojin kuma sai ake sha sai ake samun waraka da haka sallah dai tana da matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana amfani da ita wajen samun waraka daga dukkanin matsaloli idza hazabahu al'amru qama ila sala duk lokacin da al'amura suka dagule masa to sai ya tashi yayi sallah shi yasa zaka ga kwararrun likitoci da kwararrun alƙalai na musulunci idan likita ne aka kawo masa mara lafiya aka duba ya kasa gano cutar sai ya tashi ya salla raka'a biyu sai kaga Allah ya bude masa kwakwalwa sai ya gano idan alƙali ne na musulunci mai fahimta aka kawo masa ƙara mai ƙara yayi masa dadin baki wanda ake ƙara shi ma ya kara kansa ya kasa gano mai gaskiya sai ya tashi ya salla raka'a biyu sai Allah ya ware ya waye masa sai ya gano kaje ka karanta tarihin masana magani na musulunci da kuma masana shari'a na alƙalan musulunci zaka ga duk irin waɗannan abubuwa wata rana wani yazo wajen Abu Hanifa ya tambaye shi yace kuɗi ne na ajiye amma na rasa inda suke kuma gashi ina matsananciyar bukata yanzu a zamanin ba banki a ƙasa ake sa kuɗi a cikin tukunyar ƙasa a je a binne shine abin da ake kira da rikazi to irin wannan ajiyar idan ka yi ta kana cikin wadata sai ka manta ma ina ka aje ta ka aje naira 10 kuma ka samu 1000 ka koma kai 10 ai sai dai kai gaba daga 1000 ka sake samun 10,000 ya ka dada manta da naira 10 to wata rana kuma duk wa'annan da ka samu sai su kare sai ka tuno to ai na taba aje naira 10 to kuma ina na aje ta to irin haka ce ta samu wannan mutum ya manta ina ya aje kuɗin sai yazo ya samu Abu Hanifa yace dan Allah algafta malam ko akwai wani laƙani sai yace je ka kai sallah yana yin alwala ya kabbara sallah a raka'a farko ya tuno inda kuɗin sa suke kage yadda sallah take warware matsaloli kenan to shine bayan ya idan da sallah ya je ya tono kuɗin sa ya gansu sai ya dawo wajen Imam Abu Hanifa yace wai a ina aka samu wannan laƙanin ne sai yace wasta'inu bis-sabri was-salah to hakuri ko wannan afili yake manzo Allah yace wa alam anna an-nasra ma'as-sabr ba inda ake cin nasara ba ai hakuri ba in mace ce kaga ta dade da mijinta ba samu matsala ba hakuri ake da juna an gane ko in yaro ne da ubangida hakuri ake da juna in menene menene hakuri ake da juna in dan dako ne kaga ya zama mai kudi hakuri yayi duk abin da kai hakuri sai ka ci nasarar sa bahaushe yace mai hakuri shike dafa dutse idan ka da ƴaƴan uwa mu rike waɗannan abubuwa guda biyu za su zame mana sinadari na cin nasara a duniyar mu da kuma a lahirar mu domin duk mutumin da ya ci nasara a duniya alama ce ta a lahira ma zai ci nasara masalul dunya masalul akhirah saboda lokaci ya ja dole za mu tsaya akan wannan aya ba dan mun kai karshen ta ba sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai kuma mu dora kuma gobe jibi shine za mu rufe tafsiri insha Allah da mun ba tafsiri bane cikakke kammalalle sakamakon ban yi tafiya ba na ga da in zauna kawai a gida to gwanda ayi a gida saboda da yawan mutanen arziki sun dauki nauyi daga wanda za a sa a gidajen talabijin da wanda za a sa a gidajen radio idan ba mu yi tafsirin ba sai ya zama cewa kudaden su sun tafi ba za mu ce a banza ba amma dai ba a so ba a samu abin da ake so ba insha Allah ina da tafiya zan je umara dan haka karatu zai tsaya daga jibi. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.